rantsuwar da ambaton Allah. Allah ta'ala ya ce ku fadaka, ku tattara hankalinku, ku ji da ambaton Allah ne kadai zukata suke samun nutsuwa. Saboda haka indai nutsuwar zuci ce a wajen a cikin ambaton Allah za ka samu. Saboda haka ka kyautata alaƙarka da Allah, ka kiyaye farillai, sallarka ka tsare ta akan lokacinta da kokarin tsoron Allah da sanin abin da kake faɗa yayin da kake yin sallah. Sannan kuma ka kiyaye wato azkarus sabahi wal masa, zikirin da ake safa da yamma, da azkarul munasabat, da kowace munasaba addu'ar da aka ce ana yi kai kokari ka san su ka rinka yi. Ga littafin Hisnul Muslim nan ya tara waɗannan addu'o'i na safa da yamma da bayan salloli da kuma dukkan wata munasaba. Ka ji kiran sallah ne, zaka kwanta, ka tashi daga bacci, ka ji kukan jaki ne, ka ji carar zakara ne, duk wani abu da wata munasaba akwai ambaton Allah da aka sanya. Da zaman to a cikin wannan, in Allah ya dauko, Allah zai baka nutsuwar zuci da wannan. Sannan shi irin wannan yawon duniya ba wai haramun bane, ya halatta. Allah ya baka, Allah ta'ala ya ce kul siru fil ard, ku yi tafiya a bayan ƙasa. To amma ka yi tafiya a bayan ƙasa domin izina, ba domin ka je kai almubazzaranci ba, ba kuma domin ka je kai sabo ba. Akwai ƙasashe da ake zuwa don a yi sabo kawai, wurare ne wanda yake masu yawon shakatawa sun san irin waɗannan wurare, ana zuwan su ne domin a yi sabo. To dama in dai ka ce zaka irin wannan zaka yi, to babu yadda za a samu nutsuwar zuci. Zuciya ba za ta taɓa nutsuwa a cikin sabon mahaliccinta ba. Kana yi zuciyar ta ne maka tawaye, kuma kana neman wato nutsuwa, kana neman waraka a cikin inda babu waraka. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nutsuwar zuci da kwanciyar hankali. Tambaya ta biyu, wannan yace dan Allah yana kira, yace ina kira a yi wa ƴan uwa nasiha suna ajiye alkur'ani a ƙasa idan ana karatu, kuma a daɗa tunatar da su da masu bin malam idan yana yin karatu, suna ɗauki hankalin jama'a daga sauraro. To a dangane da mulahaza ta farko, kwarai tana da muhimmanci. Akwai waɗanda ma suka kawo wannan maganar a baki suka zo suka gaya mu cewa da Allah a janyo hankali. Shi girmama alkur'ani yana daga cikin imani, girmama alkur'ani yana daga cikin imani. Allah ta'ala ya ce ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. Wanda ya girmama alamomin addinin Allah, wannan yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zukata. Alkur'ani kuma yana daga cikin manyan sha'airullah. Saboda haka girmama shi yana daga cikin girmama Allah, yana daga cikin tsoron Allah. Saboda haka lalle a kula. Akwai irin wannan kujerar da ake ma alkur'ani, yar wannan haka dai ake kiranta kursiyul qur'an, haka suke kiranta da larabci. To ni na fassara ban san mu yanda muke kiranta da Hausa ba, sai dai in zamu sa mata namu suna. Amma dai wannan an yi ta ne ba kawai don ai karatun alkur'ani din ba, dan ma idan ana karatu, in ma mutum zaka aje alkur'ani din, ka aje shi a nan wajen. Saboda in ka aje shi a ƙasa, ka bijirar da shi ga wani ya taka shi, ko wani ya zo ya tsallaka shi da kafarsa. To lalle a rinka kula, a girmama littafin Allah, a girmama wanda ya ganganta wulakanta littafin Allah ta yake daga cikin addini. Wanda ya yi da gangan ya wato tozarta littafin Allah ya wulakanta shi, wannan yana daga cikin abin da yake kawo ridda. Don haka lalle a kula da ba mu alkur'ani girmansa, yana daga cikin tsoron Allah zuci. Mutum ya san yadda in ma ya kama za ka tashi ne, ba inda za ka aje alkur'ani din, ka tashi ka je wani waje. Wannan takun da za ka yi, ka je ka aje alkur'ani a wani waje din, Allah zai baka lada, don taku ne na ibada. Ka yi ne don ka girmama zancen Allah. Saboda haka za ka samu alkhairin wannan takun da ka yi. La'alla wannan ne ma zai zamanto sanadiyar gafarar da Allah zai maka. Ba ka sani ba. Kada ka taɓa wulakanta aiki wanda yake nagari. In ma kuma ka yi kiwiyar ka yi ɗin, ka tafi wanda yake kusa da kai, miƙa masa ya riƙe maka. In sujada alkur'ani za ka yi, in zuwa za ka yi, ka ɗauko wani abu. Amma lallai a kula wajen girmama littafin Allah, saboda wannan yana daga cikin taƙwa. Sai kuma batun masu bin malam karatu yayin da yake karatu. Wannan an janyo hankalin mutane a cikin wannan. To daɗin karatun alkur'ani ne, da kuma daɗin muryar malam ta sa su ba za su iya riƙewa ba. To amma ina daɗa ƙare muku nasiha cewar mutum kai shiru ka ji karatun ya shiga jikinka ibada ce kuma la Allah abinda zaka samu na lada da kwanciyar hankali da ƙarin imani a cikin sauraron ya fi wanda zaka samu kana bin karatu tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da aka saukar masa alqur'ani yace yana so ya ji wani ya karanta shi ya ji daga bakin sa saboda kai yayin da ka samu karatu mai tasiri mai shiga zuci ka saurara kawai kai shiru ka ji ka kyale karatun ya shiga cikin zuciyarka ka bude kofofin zuciyarka karatun ya shiga ka rinka jin cewa Allah ne fa yake fadan wannan magana ka ji wannan tasirin wannan ya ka ba mu zuciyarka wannan dama ya fi bisa ka shagaltu da wannan to a tunda dai alhamdulillah karatun bai tsallo ko bayan da zai zo ya cudan yama a malam Sa'id karatu da ka san babban illar a cikin wannan wanda shi ne sa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi ga sahabbai yayin da yake sallah ana bin sa wajen karatu wanda wannan sai ya rikita masa nasa karatu to wanda suke yi sai dai ka rinka jin dumdum haka amma baka jin yanda yake zai zo ya rikita karatu to da dan sauki amma inda zai kai yanda zai zo ya rikita karatu ne to wannan ne sai mu ce to in ba a daina ba za mu yi Allah ya isa to amma dai tunda a dai tsaya ta babin neman wato tasirin karatun alqur'ani yayin da ake jin sa Allah ya saka da kai wannan yace game da idda ta mace wata uku da kwana 10 to mallan yanzu ana yin scanning a gani ko da ciki ko ba ciki idan haka ya halarta to ba sai an yi waccan wata uku da kwana 10 kenan ba idan an gane babu cikin ta iya sake yin aure ta iya sake yin aurenta kenan nagode da kyau wannan tabbayar tana da kyau wato in mutum abu ya masa iskali ya rinka faɗa na farko dai tukuna idda ba wata uku da kwana 10 ba ce la'alla abin da ya cudan ya masa shine takaba wata hudu ce da kwana 10 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة تكبا wato wanda mijinta ya mutu ya bacce za ta zauna tai wata hudu da kwana 10 wannan dukkan mace wanda yake ta ci sadaki sai tayi wannan koda bata tare ba sai tayi wannan wata hudu da kwana 10 domin haƙin Allah ne abinda ya faɗa na cewa yanzu ana yin scanning a gani ko da ciki ko ba ciki saboda haka ba sai ta yi idda ba idda ko ta saki ita wannan kashi kashi ce ga mace mai ciki zuwa ta haihu ga wadda take tana yin haila shine tayi tsarki uku wato ya zama to lokacin da aka sake ta tana cikin tsarki wannan shine tsarki na farko sai tayi jini ta sake yin tayi tsarki daga wannan jini na farko shine tsarki na biyu ta sake yin jini na biyu tayi tsarki daga wannan jini na biyu tayi tsarki daga taga tsari in tsarkin nata daga jini na biyu shine tsarki na uku daga tayi jini na uku shine ta gama tsarki na uku tana fara ganin jini na uku ta fita daga cikin idda shine thalathata quru wanda Allah ta'ala ya faɗa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru sai wanda take bata kai tai idda bata kai tai al'ada ba saboda karanci shekaru ko kuma ta kai shekarun da ta daina yin al'ada saboda girman shekaru to ita kuma wata uku zata wannan shine kashe-kashen mata guda uku wajen idda to yin wannan akwai janibi na shari'a hikimar yin wannan shine dan kada a samu shakuduwar nasaba ya zama to akwai cikin wancan amma kuma ya zama to wani yazo ya saji da ita wani yazo ya aure ya zama to an kawo masa dan da ba nasa ba to amma da wannan ita ce kadai hikimar da lajini dai za a iya kora wannan ko ba haka ba tana yin jini dai an san babu ciki amma Allah ya sa jini uku to da ka kasancewa illa ba ta tsaya akan jini ba kawai akwai wani janibi na ibada to idan scanning ya kore ciki to scanning ba zai tabbatar da wannan janibi na ibada ba saboda haka sai a tsaya a janibin ibada haka illa al-murakkaba haka take zamantowa kuma ba ballantana hikima ba a talili da ita wannan hikima ce cewar dalilin da yasa aka ce a idda saboda hikima to hikima ba a iya ba ta zamantowa ita ce illar hukunci shi ko hukunci yana kewayawa ne da illa, in illa tana nan hukunci yana nan. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama, idan akwai illa akwai hukunci, in babu illa babu hukunci. To hikima ko ba illa bace, ita ce wanda sifar da ta sanya hukuncin ya zamanto illa. Wahiyallati min dhikriha al-wasf jara illata hukmin inda kulli man dara, kamar yanda masu usul suke fada. Ita hikima ita ce wanda sifar da ita ce ta sanya, idan ya zamanto ba za a iya ta'liqi, ita ce ta take sanya wato hukunci, ita ce take sanya take zamantowa illar hukunci a wajen malamai, yayin da ya zamanto kan cewa babu wata sifa wacce take za a iya iyakance ta. Saboda haka ba a ta'lili da hikima. Dan haka wannan abin da yake fada duk da yake wato ya fuskanci janibi ɗaya ne na hikimar, bai tsaya ya duba cewar ita illar hukuncin illa ce wacce take murakkaba ba, wanda aka hada ta daga sifofi, daga wato sifofi waɗanda suke masu yawa. Dan haka ba za a ce scanning zai wadatar daga yin idda ba, scanning ba zai taɓa wadatarwa daga yin idda ba. Cikin kuma dukkan fatoyin da malamai suke yi na wannan malaman zamani, wanda yake duk sun bincike irin waɗannan, ba wani daga cikin malamai wanda ya taɓa cewa scanning zai wadatar daga yin idda. Saboda abin da ya kamata mu lura da irin abubuwa da zamani yake kawowa, wato akwai abin da ake ijtihadi akai, akwai abin da ba a ijtihadi. An gane? Akwai abin da ake ijtihadi a cikinsa, akwai abin da ba a ijtihadi. Abin da hukuncinsa ya zo a cikin Al-Qur'ani da Sunna, to an riga an gama, ba a ijtihadi a kan wannan. Allah ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, wannan nassi dole sai ta zauna thalathata quru, ba za a ijtihadi a kan wannan ba. Dukkan wani kiyasi idan ya zo ya ci karo da nassi, wannan kiyasin shi ake ce mafasidul i'tibar, ba a kula da shi saboda ya saba hukunci, ba a ijtihadi. Shine kuma malamai suke kawo ka'ida da suke cewa la ijtihada ma'an nass, babu ijtihadi tare da nassi. Tunda muna da nassi ba za mu ce za mu yi ijtihadi ba. Dan haka wannan shine bayanin kada mutun ya rinka tsammanin kan cewa musulunci baya tafiya da zamani. Musulunci shine yake sanya zamani ya dace da shi, ba musulunci ne za a canza shi dan ya dace da zamani. A shine zai canza abubuwan da zamani ya kawo domin ya dace da shi, amma ba za a canza dokar Allah dan ta dace da zamani ba. Irin wannan a ce za a aje nassi da ya zo na kan cewa mace ta zauna ta yi ƙuri'i guda uku, a canza wannan a ce to tunda yanzu zamani ya kawo wannan, bari a ɗauki scanning, a ɗauki DNA da sauransu, sai a ajiye wannan. To wannan shine a canza shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da zamani ya kawo. To wannan shine ba mu yarda da shi ba. Shi yasa ana ce akwai ijtihadi, akwai abin da Turawa suke kira pseudo ijtihad, wato me kama da ijtihadi, an sa masa rigar ijtihadi amma ba ijtihadi bane. Shine ijtihadin da bai cika sharuɗan shari'a ba. Ijtihadin da bai cika sharuɗan shari'a ba shine ijtihadin America, wanda take kira a yau. Shi America take cewa tana kira a yi shi, kuma tace duk masu irin wannan ijtihadin za su tabbatar musu da kafofin yada labarai wanda za a san su, kuma a mai da su sune malamai. A mai da su sune malamai, wato wanda za su zo a su fito da nasu sabon addinin da sunan addinin musulunci, amma su sanya rigar malinta, amma rigar malintar da aka tsinka ta a America, aka je aka sa musu ita a America. To wannan kan masu ɓata lokacinsu, ba za su kai ko ina ba, saboda Allah ta'ala ya riga ya alƙawarin tsare addinin sa, ba zai taɓa yiwuwa ba a yi ma addinin musulunci wannan. Wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
A'udhu billahi minash shaitani. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء إن يذلل الله فلن تجد له سبيلا.
الله تعالى ya ci gaba da ambaton wato miyagun sifofin munafikai domin ya bayyana ɗabi'arsu a gane su, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'rifannahum bisimahum, lalle kana sanin su da alamominsu. To Allah ya bayyana alamominsu don ya zamanto ba su shiga duhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kuma mu'minai a bayansa. Wata kuma wani janibi na hikimar ambata sifofin nasu shine ya zamanto kan cewa dukkan mai imani na gaskiya, mai san Allah, mai san ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, ya guji sifantuwa da irin waɗannan sifofi, dan shi ma kada yazo ya zamanto yana daga cikin su. Allah ta'ala yace innal munafiqina yukhadi'una Allah, lalle munafikai suna yaudarar Allah, wato a cikin yanda suke mu'amalar su da zaton su suna yaudarar Allah. Wa huwa khadi'u alhali ko Allah shine yake yaudarar su. Wa idza qamu ila ssalati qamu kusala, idan suka tashi za su yi sallah, qamu kusala sai su tashi suna masu kasala, yura'una an-nas suna yin riya ga mutane, wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa tuna Allah a cikin sallar sai kadan, mudhabdhabina bayna dhalik masu dawurura tsakanin wancan wato tsakanin kafirci da imani, la ilaha ula wala ilaha ula, su ba suna ga waɗannan ba su kuma ba suna ga waɗancan ba, wato su ba suna ga musulmi ba su ba suna ga kafirai ba. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila, wanda duk Allah ya batar da shi to ba za ka taba samun wata hanyar shari'a a gare shi ba. Yaudarar da munafukai suke yi ma Allah a zatonsu shine kan cewar ai sun bayyana imani, saboda haka an kyale su su zauna a cikin musulmi, ba a kashe su ba, suna ana kirga su ana ganin kan cewa kamar su musulmi ne, kuma ma duk abinda za a yi in za a kira musulmi in suka zo cikin taro su ma za a kyale su, in suka zo masallaci ba za a kore su ba, duk abinda ake yi ana yi tare da su an kyale su, suna ganin wannan kamar wato suna wasa da hankalin mu'minai. Ma'anar yaudara Allah ai suna yaudarar mu'minai, domin za su zo su nuna wa mu'minai kan cewa suna tare da su. Fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum, idan fatahi ya zo ma mu'minai daga Allah sai su ce ba mu kasance ai mun kasance tare da ku. To wannan yaudarar da suke tsammanin suna yi wa mu'minai, kamar yadda ya gabata a cikin suratul baqara, yuqadi'una Allah wal ladina amanu, suna yaudarar Allah da mu'minai. Wannan yaudarar da suke ma mu'minai shi yaudarar Allah, domin mu'minai na Allah ne, mu'minai mutanen Allah ne, bayin Allah ne, duk wanda ya rude su da sunan Allah sai su rudu. To shikenan Allah ta'ala shi kuma yace zai musu sakayya ta wannan yaudarar da suke yi, shine yace shi ma yana yaudarar su. Mecece yaudarar Allah a gare su? Shine Allah ta'ala ya kyale su a cikin wannan, ya ba su wannan damar su dauka kan cewa sun tsira, su dauka cewa sun sha, su dauka kan cewa sun yi wasa da hankalin mutane, sai waɗannan wawayen in kaje kawai ka nuna musu ka dan yi wani dan abu aka ce ka kai ma kaje wajen su aka ga kai ma kana nan, sai su dauka kan cewa kai ma nasu. To Allah ya ce a kyale su akan wannan hasira na alkiyama. Ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya sanya musu haske tare da mu'minai, tamkar su ma mu'minan ne kamar yadda suke a nan duniya suna tare da mu'minai. Ranar kiyama sai Allah zai sa musu haske tare da mu'minai, har sai tukuna sun zo za su hau sirat inda za a tsallake a shiga aljanna, sai Allah ya dauke wannan hasken nasu, sai Allah ya dauke wannan hasken nasu. Sai su ce ina hasken namu? Yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu dhuruna naqtabis min nurikum, sai su ce ku saurara mu ma mu zo mu dan dosana daga cikin hasken naku, da muna da haske gashi nan hasken namu ya tafi, ku dan jira mu zo mu dosana daga cikin hasken naku. Qilarji'u wara'akum, sai a ce musu ku koma baya, ku koma can rayuwar duniya, faltamisu nura, ku je ku nemi hasken a can. Wannan me yake wannan zafi wajen yaudara? Za su iya komawa? To lokacin ne Allah ta'ala zai tabbatar musu za su ga sakamakon yaudarar su. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب, sai a sanya bango tsakaninsu bango wanda yake cikin sa sabanin wajensa, batinuhu fihi arrahma, cikin sa annar rahama take, wa zahiruhu min qibalihi al'azab, a bayan sa kuwa fuskar sa wannan azaba ce. To su suna wajen bangon, suna fuskantar sa, suna cikin azaba. To wannan shine yaudara Allah ta'ala da yake musu, wato wannan shine istidraji. A nan duniya Allah ya musu istidraji. Istidraji shine Allah ya ci gaba da yi musu da kyale su, har ma ya rinka kawo abinda zai kara dilmiyar da su cikin batausu. Shine wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaykum wa namna'ukum min almu'minin. Idan Allah ya sanya wani rabo ga kafirai, idan aka yi wani abu kafirai suka zamanto sun dan samu rinjaye, sai ce kun gani abinda muke gaya musu kenan. Sun tsaya sun ce wai su imani, to haka imani yake, imani hauka ne a lokacin, saboda suna farin ciki da nasarar mu'minai. Wannan farin cikin da suke sai ta ƙara batar da su, su rinka ɗauka kan cewar ai dabarar su da fahimtar su da yau da ganewar su da hikimar yadda ake al'amura ba wauta irin ta mu'minai ba, shine ya sanya su ba su fada cikin wannan ba. Kaga wannan ai ƙarin bata ne. To wannan shine istidraj. Al istidraj shine kana cikin bata, ya zamanto Allah madaukakin sarki ya kyale ka, baya maka musiba wanda za ta tsarkake, baya aiko maka da musiba da bala'i wanda za su tsarkake ka daga cuta, har sai ka rinka ganin kan cewa ai kai wata da watanni ma kai baka taba rashin lafiya ba, ka rinka ganin kan cewa wannan cikin ni'ima ce. Alhali ko wannan abun tsoro ne, wannan abun tsoro ne ga mu'mini. Kaga kana tafiya, kaga kana tafiya baka samun wani dan ibtila'i, koya yake kowa yana son afiya, amma ya zama to kana cikin saban Allah, kuma Allah ya ci gaba da yi maka ni'ima, ya ci gaba da yi maka ni'ima. To kamata yake tsaya kake kai, ya kamata ka umbi ciki kaina, me yake faruwa ne, me yake faruwa, ta yaya za a yi, ni ne nake kaza, ni ne nake kaza, ni a sanar da abin da nake so Allah ya nemi. To wannan in kana da zuciya mai imani, in kana da zuciya mai rai, to lokacin ne ya kamata ka tsaya ka binciki kanka, sai ka kyautata tsakaninka da Allah. In ka kyautata tsakaninka ga Allah, to yayin da ni'ima take zuwa sai ka tabbatar cewa ni'ima ce. Amma idan tsakaninka da Allah ba kyau, kuma ni'ima tana ta zuwa maka, to wannan istidraji ne, ba ni'ima ba ce. Istidraji ne. Al istidraji shi ne wato sakin talala. Allah ya kyale ka har sai tukuna idan ya kama ka. Inna Allaha la yumli lil zalim hatta idha akhadahu lam yuflit. Allah yana yi ma zalimi shifta ya kyale shi, har sai yayin lokacin da ya kama shi, to lokacin nan ba zai tsira ba. To wannan shine ma'anar yaudarar da Allah ta'ala yake musu. Allah ba a sifar da shi da sifar yaudara, domin wannan aiki ne na Allah da ya danganta ya zuwa ga kansa a babin mushakala, wato babin yayi musu muqabalar abinda suke yi da jinsin abinda suka faɗa. Dan haka ba a ishtiqaqin sifa daga wannan, a ce daga cikin sifofin Allah shine Allah mai yaudari ne. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Sifar da Allah ake sifanta Allah da sifar aikin da yayi shine aikin da yayi da yake bayanin sifarsa, ba wanda aka kawo shi ta babin muqabala ba, kamar wanda za a faɗa cewa suna izgili da Allah, Allah yana musu izgili, suna makaru, Allah madaukakin sarki yana yi musu makaru. Kaga amma Allah da ya tashi bai sanya ma sunansa mai makaru ba, sai ya ce khairul makiri. Saboda haka yana daga cikin sunayen Allah khairul makiri, domin a cikin wannan sifa akwai yabo da kamala ga Allah tabaraka wa ta'ala. Amma kawai a ce wa mutum makiri ne, a sifan a bada sifar makaru a ce wani makiri ne, wannan babu kamala a cikinta. Allah ko ba a cikin tashi da sifa wanda take babu kamala a cikinta. Sannan Allah ya bayyana halinsu wajen ibada wanda take nuna rashin gaskiyar imaninsu. Babbar ibada ita ce sallah, ita ce tafi komai. To su masu kasala ne wajen sallah. Ma'anar kasala, al-kusala jam'u kaslan. Al-kaslan mai kasala shine wanda yake mara karsashi, mara nishadi, saboda wato ginsa ko kuma saboda kin abinda yake yi din. Yayin da mutum yake abu da kasala, to wannan ya nuna kan cewa ya ginsu da abin. Za ka ganshi bashi da karsashi, bashi da ijtihadi da nishadi wajen yi, ko kuma saboda baya son abin. To sifar munafikai kenan. Suka muminai, kaga ai akasin wannan suke. Allah ya bayyana sifar muminai da akasin wannan. Su muminai wajen sallah, na farko ka same su da khushu'i, walladhina hum fi salatihim khashi'un. Na biyu ka same su da kiyaye sallah, tsareta, walladhina hum ala salatihim yuhafizun, walladhina hum ala salawatihim ra'un, والذين هم على صلاتهم يحافظون ما سكيه يسلسوا ما سسري يسلسوا باب وني أبن ديكي هنا سسي سلا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة كاسوانشي دجنيكي بايا هنا سو بايا واتو سري سو دقا أنبتم الله دسهد دسلا وانا سفر مومينيكينا سوكو منافكي سلر da nauyi suke zuwa wajenta in aka ce za a tashi ai sallah kaga ai ta jinkirtawa da kyar za a tashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba sifanta sifar sallar munafiki shine wanda zai zauna yana kiwon tafiyar rana har sai ya ga ta kusan faduwa sannan sai ya tashi ya mata wartan kuciya nan da nan cikin minti ɗaya ya gama sallar azhar da al'asar bai kiyaye lokacin nata ba yayin da ya tashi Allah Allah yake fita daga ciki su ka mu'minai dadin ta suke ji nishadi suke yi wajenta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arihna ya bilal bis sala samu mu samu hutu ya bilal da sallah wato su ko neman hutu suke daga sallah mu'mine ko hutu suke samu a cikin sallah kaga bambancin kenan a cikin sallah mu'mine suke samu hutu saboda suna samun komawa ga Allah su kuwa munafikai hutu suke nema daga sallah so suke a ce ba sa yin ta kuma wannan ya daga cikin hikimar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da mu akan cewar wajen ayyukan ibada kada mu dauki abin da zai sanya mu kosa saboda shi kosawa yana daga cikin dabi'ar rai na dan adam saboda haka yace khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu ku dauki abin da zaku iya dawwama zaku kuke da iko akan sa a wajen ayyukan ibada domin Allah ba zai daina ba ku lada ba har sai ku ne kuka ginsu kuka kosa kuka daina yi saboda haka abinda zai sanya ka ginsu ka ji baka san ibadar ba a san sa ka dauki daidai gurgurdanta daidai gurgurdan abinda zaka dawwama akai kuma shi yasa ne aka hana sallah idan mutun yana bacci annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku bacci yazo masa alhali yana sallah to ya bar sallah ya je ya kwanta domin kada ya tafi yana ambaton Allah ya zamanto yana tsine ma kansa duk wannan saboda kula da dabi'ar rai to amma su munafikai bayan dabi'ar rai ta cewa wanda yake idan mutum ya matsa makansa zai iya ginsuwa to su asali abin da suke kin sallah saboda rashin imanin su shi yasa Allah ta'ala yace wal ayuraun annas in sun yi sallar suna yi ne domin ganin ido nan an kirawo riya da almuraa wato suna nunawa ana kuma gani alhali abin da ake nufi ba wai wato mura'a din waɗansu ma suna kallo waɗansu suna neman su yi ba su kuma suna yi a'a su ne kawai isa matuƙa ne wajen rashin imani da rashin ikhlasi cewa gabaki ɗayan abin da suke yi dan a gani ne babu wani abu na ikhlasi a ciki domin almufa'ala yana zuwa a babin wato ana kawo shi da sigar mubalaga domin ya nuna isa matuƙa wajen yin abu asalin babin mufa'ala shine aiki ya zamanto daga gefen mutum muqatala wannan yana yaki wannan yana yaki mudaraba suna dukan juna saboda haka almuraa suna ganin suna nuna ma juna aiki ba wai tsakanin su da mutane suke yin mura'atin ba suna nuna wa mutane ma suna nuna musu aikin su a'a su ne kadai suke yin riya amma saboda riyar ta su ta isa matuƙa wajen rashin ikhlasi a cikin ta sai Allah ta'ala ya ambace ta da sigar mufa'ala wato babu ikhlasi a ciki komai kankantarta wannan a ciki ya nuna kan cewa sifar riya sifa ce lazima ga munafikai ba ka raba su da riya saboda su ba su imani ba itlaka ba su imani ba da cewar wannan sallar da suke yi za su samu ladanta suna gani kawai kan sai ya tukuna wata ran zaka ji su a cikin zance yanzu kuna ganin kan cewar akwai wannan akwai lahira nan da ake faɗa ne to lokacin da zaka ga sun yi sufutan baki sun faɗa abu kamar yanda wani daga cikin mulhidan mu'tazilawa ya ga mutane sun fito za su tafi sallar juma'a sai ka lallai wannan wato lallai an ci nasara wajen wasa da hankalin mutane wato wai duk bagani suke aljanna za su yi wai akwai wata aljanna to kaga wannan me bambancin sa da kafiri to wannan shine hakikanin nifaq na kafirci haka yake wato babu wani gurgurdin imani komai kankantarsa sannan Allah ya ce ba sa ambaton Allah sai kadan wato in sun ambaci Allah illa qalilan ay illa zamanan qalila ba sa ambaton Allah sai na dan zamani kankani shi lokacin da suka zo suke sallar nan a yayin da suka zo suka shiga ana sallah tare da su sallar riyadin da suke cewa Allahu akbar kanci Allahu akbar kuma suke Allahu akbar amma ko tasbihi ba sa yi da addu'a da aka ce ayi ba sa yi Allahu akbar din ma suna fada ne dan aji da sami Allahu liman hamida inda an ce amin su ma su ce amin ko kuma la yadhkuruna Allaha illa qalila ay la yadhkuruna Allaha illa dhikran qalila ba sa ambaton Allah sai ambaton Allah wanda yake dan kadan shine wanda suke yi wanda ya zamanto tilas sai sun fade shi shine kamar na wato arkanus sala wanda idan ba su ba za a ga kamar ba sa yin sallah to wannan ya nuna kan cewar rashin ambaton Allah yana daga cikin manya-manyan illoli yana daga cikin wato sifofi masu dawwama masu lizimtar masu munafunci rashin ambaton Allah Allah baya kan harshen su baya cikin zuciyar su akasin mu'minai suka mu'minai kullun Allah yana kan harshen su kullun Allah yana kan harshen su kuma yanda sifar su ta zo a cikin at-taura cewa al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam sunni al-hammadun masu yawan yabo ga Allah masu yawan yabon Allah suna gode ma Allah fi sarra'i wa dharra a cikin kunci da a cikin tsana da a cikin farin ciki duk suna gode ma Allah ambaton Allah yana harshen su har a yanzu zaka ga wanda ba musulmi ba suna sifanta musulmi da yawan ambaton Allah akwai wani film da aka yi da dadewa yau wajen kusan shekara 20 da wajen shekara 20 kwarai da yin sa a wajen shekara 30 ma ake sifanta alamar tasirin addini a wajen musulmi suke cewa sai kaga in kaje cikin kasuwa a Misra sai kaga daga kai magana da mutum sai ya ce insha Allah daga zaka tafi da shi sai ce Allah ma'a ambaton Allah yace kullun komai dai musulmi haka suke Allah 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 yace wannan alama ce ta cewa wato yanzu wato yan wato zurfafawa da zafafawa wajen addini wato sun yawaita saboda yawan ambaton Allah da zaka yi taji a kasuwannin kasashen musulmi to wannan sifar musulmi ce akasin sifar munafikai wanda kuma kafirai abinda suke so daga musulmi kenan abinda kafirai suke so daga musulmi shine su zamanto munafikai ya zamanto ba sa baka jin ambaton Allah tare da su illa qalila sannan Allah ya ambata wata sifa ta su wacce ke mummuna shine azzabzaba wato dawurura kai komo ba su da alqibla wanda yake hatta a cikin dabi'ar mutane ba sa san mutumin da yake haka almutazabzib mutum ne wanda yake ba wanda yake san sa shi yasa zaka kaga ɗaya daga cikin lokacin da ake ko da yake dai wannan misali ne amma dai dan na kawo zan kawo zan ambace shi dan dai ku sani dabi'a ce wanda yake hatta a cikin halam a cikin dabi'ar mutane ma ba a san sa ɗaya daga cikin abinda lokacin da ake zabe tsakanin ɗan takarar America guda biyu da George Bush da John Kerry abinda ɗan George Bush suka yi amfani da shi kenan suka rusa John Kerry suka ce flip flop wannan kalmar suka ringa amfani da ita wato saboda an sa shi a kwana kan sha'anin Iraki kan matsayin America dangane da yaki na Iraki zai yadda ai yaki ko ba zai yadda ba ya kasa fitowa yau yayin nan gobe ya can sai aka ce ai wannan bashi da mauki bashi da matsayi shine suka ce masa flip flop sai su dauki slippers sai su yi haka su yi haka su yi haka su yi haka da shi flip flop da aka suka rusa shi to hatta a dabi'ar mutane almutazabzib wato sifa ce wacce take ta zargi sifa ce mummuna to kaga alqur'ani ya sifanta munafikai ko ba sharri yayi musu ba a hakikanin sifar su haka suke tunda la ilaha ula'i ne wala ilaha ula ai ba sa nasabtuwa nasaba ta gaskiya ga mu'minai ba sa nasabtuwa nasaba ta gaskiya ga kafirai saboda haka mu'minai sun kisu kafiran ma sun kisu domin kafiran suna cewa ku idan dai ba kwa yi da su to ku zo mana ku zamanto cikin mu gaba daya sai ga in sun je wajen su ce a ai dole sai muna ci in ba muna ciki ba ta ya za a yi mu rinka sanin asirin su muna kawo muku alam nastahwid alaikum wa namna'akum anil mu'minin min al mu'minin to sannan Allah ya ce wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila wanda duk Allah ya batar da shi ba za ka samun masa tafarki ba wato ba za ka samun masa tafarkin tsira ba wato wannan dalili ne akan cewa munafikai sun bace hanya kuma batan munafiki bata ne wanda yake idan ba ya bar munafunci bai taba samun tafarkin shari'a ba dan haka munafiki ba za ka taba samun sa a cikin yana da akhlaq ba za ka taba samun sa yana kiyaye gaskiya ba za ka taba samun sa yana kiyaye zumunci ba ba za ka taba samun sa yana kiyaye duk wani abu da Allah ya ce a sadin da shi ba sawa'un ta fuskar bashari'a ne ko kuma ta fuskar shari'a ba ruwansa da wannan domin bata shine sifarsa mulazima gare shi mai lizimtarsa kuma irin wannan in tunda bata ne wanda yake daga Allah bata ne na rashin tawfiki ba wanda yake sai iya janye shi bayani ba zai sanya shi ya janye shi ba dan ka bayyana masa gaskiya ba zai sanya shi ba Allah ta'ala ya ce a bayyana musu gaskiya da qaulan baliga magana wanda yake mai shiga zuci mai tasiri sannan kuma sai dai kuma addu'a sai dai addu'a kan Allah madaukakin sarki ya shirye su ya dawo da su ya zuwa ta hanya wanda Allah ya jarabce shi da wannan wanda ya zamanto akwai wani abu na sadaka wato kawance ko dangantaka ko alaka da wanda Allah ya sanya wannan shine sifarsa to babu abinda zaka yi masa sai addu'a kuma ita addu'a dama daga munafunci ne daga cikin addu'o'in da hatta mu'mine ma aka ce su Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allahumma tahhir qalbi minan nifaq Allah ka tsarkake zuciyata daga munafunci wa amali minar riya aiki na kuma ka tsarkake shi daga riya wa lisani minal kadhib harshe na kuma ka tsarkake shi daga ƙarya wa aini minal khiyana ido na ka tsarkake shi daga kallon ha'inci wato kallon haram amma kallon ha'inci ka faki idan mutane nan ka faki idan mutane randa ba a ganin ka ka gama kallon duk abin da kake so ka kalla na saban Allah amma kuma daga zarar kaga an juyo an kalle ka sai ka nuna kamar ba wannan kallon kake ba to yayin da ka faki idan mutane Allah yana kallon ka kuma yana daga cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga gare ta Allahumma inni a'udhu bika minan nifaqi washiqa Allah ina neman tsarin ka daga munafunci da saba maka saboda haka mutum yayi addu'a ga kansa na neman tsira daga munafunci da sukofin munafikai sannan yayi addu'a ga wanda dukkan alamun wannan sifa wannan mummunan dabi'a wannan mummunan hali ya tabbata gare shi ke addu'a gare shi kan Allah madaukakin sarki ya masa muwafaka ya raba shi da wannan domin wanda ya zamanto wannan shine sifar sa Allah ta'ala ya ce ba za ka taba samun wani tafarki ba domin bata ne daga Allah Allah ya kiyaye shi
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيماني لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين كدكوركي كافري سزمنتو مسو ينكو مجب انتالمري من دون المؤمنين بامو منيبا يزمنتو واتوسوك كافري كيسو بامو منيبا kafirai ne makusantanku ba muminai ba wala'inku da yaddanku da amincinku da jibintan lamarinku da wakilcinku da dukkan wani abu wanda yake na soyayya da nuna cikin cewa wannan shine naku koyayya wanda wala kuna masa koyayya soyayya da wala'i wato miƙa wuya da sallama sha'ani ga baki ɗaya da neman taimako da hada gwiwa ya zamanto kafirai kuke ba muminai ba Allah ya ce kada ku yi wannan ya ku wanda kuke imani أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا كوكو كنا سو كسنيا مع الله حجة مبينية أكن كون مي أكي نبي ده حجة مبينية واتو إدن كوكي ونن كوكا أوكي كافريسوني مسو يوم بامو منيبا كافريسو كوكي سو سامو نسارا بامو منيبا kafirai su kuke so ku jibinta musu lamarin ba mu'minai ba, to kun nuna ma Allah da hujja mabayyaniya da zai kama ku da ita kan cewar kuma munafikai ne. Wato kuna so ku nuna ku sanya ma Allah hujja mabayyaniya ne akan munafincin ku, domin wannan yake nuna kan cewar sifa wadda take lazima, wadda take ita aikin da yake tabbatar da munafunci a cikin zuciyar mutum, shine ya zamanto wala'insa, soyayyarsa da kafirai take ba ga mu'minai ba. Wannan ita ce hujja mabayyaniya akan cewar mutum ba mai gaskiya bane wajen imaninsa. Sai Allah ya ce innal munafiqina, lallai su munafikai, fi darkil asfali minan nar, suna cikin suna magangara ta can ƙasa makaskanciya a cikin wutar jahannama. Ad-dark shine akasin ad-daraj, ad-dark ko ad-darak duk an fassara shi a lugar larabci ana cewa ad-dark, ana cewa ad-darak, wato shine magangara, wanda gangara wadda ake yin ta mataki mataki, kamar yanda ad-daraj shine matattakala wadda ake hauhawa mataki mataki ay sama, ad-daraj da ita ake sama, ad-darak kwa ƙasa ake yi. To munafikai in kai ƙasa, wato magangara ta can ƙarshe ita ce inda ake sanya munafikai, al-asfal wadda take a can ƙurewa a ƙasa a cikin wutar jahannama. Walan tajida lahum nasira, ba za ka samu mai taimako a gare su ba, ma'anan mai taimako an-nasir ay al-munqidh, wanda zai ciro su ya fitar da su daga nan wajen. In Allah ya jefa su cikin nan wajen, ba za ka samu wanda zai tsirtar da su ba. Wannan ishara ne ga cewa yin wato masu rukun kafirai su zamanto waliyai ba mu'minai ba, munafikai ne. Kamar yanda a can Allah ta'ala yake cewa bashirul munafiqina, bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin. Can sai ya fassara su, ya bayyana su. To anan shi ma bitalmih da ishara ya bayyana kan cewar abinda ya sanya su suka zamanto munafikai shine ittikhadul kafirina awliya'a min duni al-mu'minin, rukun kafirai su zamanto majibinta lamari masoya ba mu'minai ba. Sannan Allah ta'ala ya ce alu fir'auna su ne za su samu azaba wanda tafi kowace tsanani. Wa yawmal qiyamati adkhilu an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Ranar da sa'a al-qiyama za ta tashi, Allah zai ce ku shigar da alu fir'auna ashadda al-'adhab, mafi tsananin azaba. Nan kuma gashi an ce kafirai fi munafiqai fi darkil asfali minan nar, to wanne ne yafi tsananin azaba, su ko ka fir'auna? Malamai suka ce dukkan su suna tare a cikin tsananin azaba. Saboda haka wato kenan munafikai su matsayin su har yafi na wato azabar su tafi tsanani bisa ta gaba garin kafirai. A cikin kafiran ma gaggagaggan kafiran suke tare da su, irin su fir'auna wal iyadu billah, suna tare da irin su fir'auna, domin su ne a cikin mafi tsananin azaba, wanda ya nuna kan cewar sauran kafirai suna sama da su, duk da yake azaba ruta azaba ce wanda babu azaba kamar ta. Mafi tsananin, mafi saukin azaba a cikin wuta fa shine wanda yake cikin tsakiyar wuta, Allah ya fito da shi aka sashi a cikin wato ad-dahbah, shine wajen wanda yake dan ruwa wanda yake iyakar tafin kafa kawai zai taba, ba zai nitsar da kafar ba, ballantana ya kawo guyo, ballantana ya nitsa ka gabaki daya. Ad-dahba shine wanda yake ruwan da zaka taka shi ya zamanto iyakar farin tafin kafar ka dinnan, iyakar inda zai zo kenan. Mafi saukin azaba a cikin jahannama shine wanda yake irin wannan, amma saboda tsananin azaba kwakwalwarsa tana zabalbala da kuna, wannan shine mafi saukin azaba. Allah ya kiyashe mu da azabar wuta, Allah ya kiyashe mu da azabar wuta. Allah ya ce illal ladina tabu, sai dai waɗanda suka tuba, wa aslahu suka kyautata, wa atasamu billah suka yi ruko suka amince ma Allah, suka yi ruko da Allah, wa akhlasu dinahum lillah suka yi gaskiya wajen addinin su ga Allah, suka yi ikhlasin addinin su ga Allah, fa ulaika ma'al mu'minin, to wannan suna tare da mu'minai. Wannan yana daga cikin matukar rahamar Allah, cewa tare da dukkan waɗannan sifata su wanda take babu wani babu zaka ga babu wani sauran alkhairi tare da su, wa ke neman irin waɗannan mu'minai yayin da suka ga waɗannan sifar ba sa bukatar munafiki, ba sa bukatar taimakonsa, ba sa bukatar ya kasance cikin su. Shi yasa sayyidina Umar idan munafincin mutum ya bayyana sai ya ce da'ni ya rasulullah adrib unuq hadal munafiq, da'ni ya rasulullah sara wuyan wannan munafiki, saboda ba shi da wani amfani, ba shi da wani amfani, shi ba ƙara muku yawa zai ba, tunda in yana tare da ku ma zuciyarsa ba ta tare da ku. Saboda haka kasancewarsa a cikinku illa ne, kasancewarsa a cikinku ba ƙara yawa bane illa ne, rage ƙarfi ne. Amma duk da haka Allah madaukakin sarki bai yanke kauna daga gare su, bai rufe musu kofar tuba ba. Allah ya ce illal ladina tabu, sai wanda suka tuba. Duk irin abin da suka yi Allah ta'ala ya ce din sai waɗanda suka tuba. Waɗanda suka tuba su ba sa cikin addarkil asfali minan nar, wato Allah ya yi wannan istithna'i ne daga cikin wanda za su shiga cikin darkil asfali minan nar, ba dune ba sai wanda suka mutu a cikin munafunci, amma wanda duk suka tuba kafin su mutu. Wa aslahu, suka kyautata, wato maimakon da a cikin waɗannan sifofi na tuba nasu akwai bayanin abin da zai warware munafuncin nasu. Wa aslahu, suka kyautata, maimakon da fasadi suke, ala innahum humul mufsidun, haka Allah ta'ala ya sifanta su, su ne masu barna ba waɗansu su ba. Me yake barnar da suke? Su ne suke zuga mutane su bar addini, su ne suke kulle-kulle domin a rusa addini. To waɗannan idan ya zamanto maimakon barnar da suke suka zo suka rinka gyarawa, da sun je sun zuga mutane kansu hana su bin addini, yanzu suka zo suka ce ku dawo ga addini, da muke gaya muku wallahi ba daidai muke ba. Mutum ne wanda da ya yi shi'a daga baya ya gane sai ya je kuma ya zo ya ce a da'o, ya je ya ce dinya nake ni ne da mai wa'azin shi'a, ba shi'an nan ba daidai ba ce, ku dawo ku daina zagin sahabbai. Shi ne abinda suka bata zo su gyara shi. Wa atasamu billah, suka kuma amintu da Allah. Al-isma, wato su amince ma Allah, domin da ai amincin su ba ga Allah yake ba. Ayabtaghuna indahumul izza, suna neman izza ne a wajensu, ɗaukaka su da a wajen kafirai suke, ba su da aminci ga Allah, suna ganin abinda suke nema ba za su samu wajen Allah ba. Abinda ake cewa za a samu na nasara addini ba a nan ba ne, suna gani za su samu a wajen alaƙarsu da kafirai ne, da nuna kan cewa tunda suna ganin su ne da daula su ne a sama. To wannan kaga rashin amince ma Allah tabaala, rashin aminci ga Allah ne jalla wa ala. In suka yi aminci da Allah, wa akhlasu dinahum lillah, suka yi ikhlasin addinin su ga Allah, maimakon da in za su yi sallah yura'una nas, suna yin riya wajen sallah, yanzu ya zamanto kan cewa ba riya suke ba, suna yin sallah, suna ibada da ikhlasi da nufin Allah jalla wa ala. To idan suka tara waɗannan, Allah ya ce fa ulaika ma'al mu'minin, waɗannan suna tare da mu'minai, suna tare da mu'minai masu gaskiyar imani. Wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima, da sannu Allah ta'ala zai ba mu mu'minai ajran azima, lada wanda yake mai girma. Dan aka kawo sawfa maimakon sin, wanda dukkan su harufan tanfisi ne, domin amma sawfa tana nufin kusa, nan kusa Allah zai ba mu mu'minai lada mai girma. Wanda a cikin wannan akwai ishara ga cewa ba wai kawai ladan lahira ba, hatta na nan duniya. Saboda haka abinda munafukai suke so na izzar, amma ba a wajen Allah ba, in suka tuba suka dawo tare da mu'minai, Allah zai sa su same ta a wajen Allah, amma su sami izzar ta duniya tare da yardar Allah, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un wattaba'u ridwanallah. Mu'minai sai suka dawo da falala daga Allah, da ni'ima daga Allah, da falala wani mummuna bai shafe su ba, kuma suka bi yardar Allah. Wato ka samu alkhairi na duniya, ka samu alkhairi da ƙari a wajen Allah na duniya, tare da kuma kan cewa ba bisa sako ba, bisa yardar Allah. Shine misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kawowa, yakan cewa ni ne daga cikinku wanda zai so a ce ya je kogin Butuhan, wani kogi ne da yake kwarara a cikin Madina, yana nan kusa da yanzu wajen ya zamanto babu ma alamarsa, wannan gadar da take kusa da harami Kubris Safiya, ta nan wajen Butuhan ya bi. Yake cewa waye zai so a ce ya je wannan korama ta Butuhan, a ce ya dawo da wato taguwa, an yi mata labtu, taguwa guda biyu an yi musu labtu da kayan abinci, ya same su min ghairi ithmin wala qati'ati rahim, ba da laifi ya samu wannan ba, ba da yanke zumunta ba, halal malak, kuma a cikin bin Allah. Waye zai ki wannan? Suka ce ai ko wannan mai yana so ya rasulullah. To sannan ya faɗi kan cewa wanda ya je karanta aya guda ta Al-Qur'ani zai samu raƙuma taguwa ɗaya, wanda ya karanta aya biyu zai samu taguwa guda biyu. Wa hakaza da iya yawan ayat da kai iya yawan abin da zaka samu na wannan. Saboda haka Allah ta'ala yace fa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina, da sannu Allah zai ba mu su mu'minai, wanda yanzu munafikai Allah yake kwadaitar da su kan cewa su dawo cikin su. Su mu'minai da sannu Allah zai ba su lada mai girma, shine nasara a nan duniya da ganima da izza da daukaka, wanda Allah ta'ala ya tabbatar da ita yace wallahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, daukaka da buwaya ta tabbata ga Allah da manzon Allah da kuma mu'minai. To da sannu Allah zai ba su a nan duniya, sannan kuma a lahira shine aljanna da karamci na Allah jalla wa ala da kuma ƙari na falalarsa. Sannan Allah yace ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum, me Allah zai yi da azabanku, me Allah zai yi da azabar taku, in shakartum wa amantum, in kuka yi godiya ga Allah kuka yi imani, me Allah zai yi da azabar taku? Allah ba abinda zai da azaba, ba wai azabar tana nan dole sai yayi ta ba, ba san Allah ne ya muku azaba ba, shi yasa Allah ya ce me Allah zai yi da azaba? Me ya kai wannan wajen mulatafa da bayyana rahama ta al-azizur rahim? Gashi buwayayye ba abinda yake gagararsa, amma cikin rahamarsa yake kwadaitar da waɗannan wanda suka yi masa tawaye kansu dawo zuwa ga rahamarsa, su dawo gare shi, ce me Allah zai yi da azaba? In shakartum wa amantum, in kuka yi godiya ga Allah wa amantum kuka yi imani. Wa kana Allahu shakiran alima, Allah mai godiya ne masani, Allah mai godiya ne abu dan kankani in kai sai Allah ya karba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka kaskanta sadaka, ko da ka raba dabino biyu ne ka bama wani sadaka na rabin dabino ka shirin. Allah yana gode ma wannan abin da kai, Allah mai godiya ne. Allah ya sifanta kansa da wannan sifa, wa kana Allahu shakiran alima, yana daga cikin sunayensa ash-shakur, innahu ghafurun shakur, ya kawo sigar mubalaga, mai yawan godiya ne, mai yawan godiya. In kana so ka san yadda dadin godiya take ga wanda yayi, ka ga wanda zaka yi masa abu da bai taka kara ya karya ba, kaje yana taimaka addu'a iri-iri, kaje yana taimaka addu'a, zaka ji yanda wannan mutum zai kwanta a cikin ranka, kai wane ya san alheri, wane ya san mutunci, zaka ji haka ake ta faɗa a kansa. To Allah madaukakin sarki ya fi kowa godiya. Mafi karamin abu zaka yi gare shi indai ya zama tokan cewa kai ne halisan liwajhillah, Allah madaukakin sarki zai gode maka. Godiyar Allah alamar godiyar ta shine sai ka gaya maka muwafaqa da ƙara aikin alkhairi, ya maka muwafaqa da ƙara aikin alkhairi, ka dawoma akan aikin alkhairi, kuma ya dada ƙara kuraro maka ni'imominsa. Aliman Allah masani ne, mai cikakken sani. Saboda haka kada ka ce zaka yaudara Allah, in ma ka koye baka zamanto mai ikhlasin ba, Allah ya sani. Sannan idan ka yi abin komai kankantarsa, kada ka ɗauka Allah ba zai san shi ba, ka ce ai wannan ma menene, wannan ƙaramin alhaki, Allah ya sani komai kankantar abin da ka yi. Wannan shine hikimar Allah madaukakin sarki ya ƙari wannan aya da waɗannan sunaye nasa masu nuna isar rahamar Allah jalla wa ala, da kuma masu sanya ya zamanto masu kwadaitarwa kan a tuba, kan mutum ya tuba ya zuwa ga Allah jalla wa ala. Wannan kuma a ciki akwai kwadaitarwa ga dukkan wanda yake saba ma Allah madaukakin sarki, kada ya yanke kauna, kada ya taba yanke kauna daga rahamar Allah. Idan dai munafiki wanda ake ce masa yana cikin darkil asfali minan nar, Allah ya bude masa kofar tuba, bai rufe masa kofar tuba ba, to babu abinda zaka yi ya zamanto zaka yanke kauna daga rahamar Allah. Kuma Allah madaukakin sarki ba wai ya ajiye azabar wuta da ake ta narko da ita ba wai dole, da kuma cewa Allah ya ce zai cika wutar jahannama da mutane da aljannu, kada ka dauka kan cewa ai shikenan kai ka lalace, yaushe zaka zamanto cikin yan kalilan din da suka tsira. Allah ya ce ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum, bi Allah zai da azabar ta, ba wai dole ne sai yayi wannan azabar ba. Shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki ya bada damar a fitar da mutane daga cikin wuta, kuma shi kansa bayan an fitar, bayan masu ceto sun yi, shi ma kuma yazo ya fitar da wanda ba wanda zai zauna a cikin wuta, sai wanda alqur'ani ne ya tsare shi, saboda ya mutu a cikin kafirci, saboda haka wannan yasa mu tsananta kaunan mu ga Allah jalla wa ala. Yanke kauna daga rahamar Allah kafirci. Wala yaqnatu min rahmati rabbih wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallu. Waye zai tsebe kauna daga rahamar ubangijinsa in ba batattu ba. Innahu la ya'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun. Babu wanda yake tsebewar kauna daga rahamar Allah illa waɗanda suke kafirai. Kafirci ne mutum ya yanke kauna daga rahamar Allah. Kada ka taɓa yanke kauna daga rahamar Allah, amma kuma kada ka yaudari kanka, kada ka zamanto cikin ruɗu. Ba kaunar rahama ba ce kana saban Allah kana cewa ai Allah zai ji kaina, ai Allah zai, wannan ba kaunar rahamar Allah kake ba, wannan yaudarar kanka kake. Yaudarar kanka kake, kuma mun ga sakamakon waɗanda suke yaudarar kansu suna tsammanin suna yaudarar Allah, ƙarshen al'amarin yaudarar kansu za ta dawo.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء
Allah ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zalim. Allah baya son bayyanawar mummuna na zance, mummuna a zance. Allah baya son a bayyana mummuna a cikin zance illa man zalim, sai dai wanda aka zalunta. Wa kana Allahu sami'an alima, Allah mai ji ne masani. Wato Allah baya son ku bayyana magana wadda take mummuna. An bayyana muku sifofin munafikai, kun zo Allah ya tona musu asiri, kun gane su da sifofinsu. To kada kuma ku zamanto kan cewar kun dauki matakin bayyana mummunan magana wajen kurinka bayyanawa shi a wane munafiki, wane munafiki, kun ga wannan munafikin. Allah baya son wannan. Illa man zulim, sai dai wanda aka cuta, wanda aka zalunta, babu laifi ya bayyana cewar an cuce shi, ce wane kai wane azzalimi ne, ko kuma ya masa addu'a a gabansa ya ce Allah ya saka min zaluncin da kai, ko yanda kai mun zalunci kai ma Allah ya sallada wani azzalimi a kan, ko makamancin wannan. Idan wannan ne, Allah madaukakin sarki yayi rufsa. Amma shi ma duk da haka, wato in aka zalunce ka, mutum ne ya zalunce ka, sawa'un a cikin haƙƙi, a cikin dukiya shine ya cinye maka kuɗi, ko a cikin ranka shine ya ji maka ciwo ko ma ya kashe ka, ko a cikin mutuncinka shine ya zage ka. Idan yayi maka wannan, to Allah madaukakin sarki ya baka dama akan sa kanka dauki fansa. Allah ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, sakamakon mummuna shine a mayar da mummuna kwatankwaciyarta ba tare da wuce iyaka ba. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, amma wanda ya afuwa ya kyautata, to ladansa yana wajen Allah. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل, wanda ya dauki fansa bayan an cuce shi, bayan an zalunce shi, wannan babu tafarkin da za a bi na ganin aibin su. Allah ya bada damar wannan, amma wajen wannan dole ne kai mu matsala. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum, idan kuka tashi yin uquba, ku yi uquba da kutankwacin yadda aka yi muku. Wato ya zamanto daidai wa daida, kada ka wuce iyaka. In zagi ne, karama da zagi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almustabani ma qala fa ala albadi minkuma ma lam ya'tadil maghlub, masu zagin juna su biyu, laifin zagin akan wanda ya fara. Idan mutane suna zagin junan su, kaji suna ta ashariya tsakanin su da juna, to sai ka nemi waye ya fara. Wanda ya fara, to duk laifin zagin da ake akan sa. Malam ya'tadil maghlub, matsawar wanda aka zalunta, wanda shi aka fara zagi bai wuce iyaka ba, ya zamanto shi da ya tashi yin zagin sai da ya wuce iyaka, maimakon wato da ya zamanto kan cewa zai yi zagin sai ya hada hadda la'ana, hadda tsinuwa, hadda tsinuwar iyaye, hadda tsinuwar dangi baki daya. To in yayi ta'adda, to Allah madaukakin sarki mai adalci ne, wannan tsarin da yayi, to sai a dauke shi, sai a jefa masa. Shi kuma wancan na farkon da yayi, wanda yake ya rama daidai wa daida, to laifin na zagin na farkon da laifin ramuwar da ake gabaki dai sai a sanya mu wanda ya fara, amma abin da ya wuce iyaka sai ya koma kansa shi azzalim. Amma duk da haka kai hakuri shine yabi. Shi yasa wata ran kamar yadda yazo a hadisin Abi Dawud an Aisha surika laha shay'u faja'alat tad'u alai, an yi ma Aisha sata, an sace mata wannan abu, sai ta hadu tana taima wanda ya mata satar addu'ar mummunan addu'a a kansa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tusabbihi an ai la tukhaffifi an, kada ki saukaka masa, domin yayin da ya zamanto kan cewar kana ta masa kana ta mummunan addu'a a kansa, kana rage masa azaba ne. In ka kyale shi kuwa ya dauki nauyin abun da baki daya, Allah zai kama shi da cikakken laifin sa da yi. Amma in kai mummunan addu'a a kansa, Allah ya la'ance ka, Allah ya sa ka kare, Allah ya yi wannan, kaga dai baka yi zalunci ba, tunda addu'a kai masa saboda an taba haƙinka, to amma wannan zai rage masa laifin nasa. To wannan shine ka'idar shari'a, cewar Allah baya son a bayyana mummunan abu, amma babu dalili ya kaje kace zaka bayyana mummunan abu. Shi yasa Allah yace wala tanabazu bil alqab, kada ku rinka jifan junanku da laqab ba mara sa kyau. Allah baya son bayyana mummunan zance. Kasa wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha, mata ahittini fahisha, yaushe kika sani ni mai alfasha ne, mai fadan magana wacce take bata dace ba, to haka musulmi ya kamata ka zamanto ka saba ma bakinka fadan mun kyakkyawan zance, kada ka saba ma bakinka fadan mummunan zance. Sai dai wanda aka zalunta, wanda aka zalunta yana da haƙƙin ya faɗi cewa an yi min kaza, wani zalimi ne, wani yayi min zalunci, ya zalunce ni, yayi min kaza, yayi min kaza. Amma in ba haka ba, kada ka ji, kada a ji magana a bakinka. Kuma akwai hikima na cewar idan Allah baya son a bayyana mummuna a zance, sai dai wanda aka zalunta. Wato mafhumin wannan, wanda aka zalunta babu laifin ya bayyana mummuna a zance, ba ya ce zai dauki, ba ya ce zai kai ya zuwa ga daukan abin nan a hannu ba, yace zai kai duka. An yi maka da baki, sai kuma kace za ka kai duka, ya zamanto ya kai ya zuwa ga zubar da jini. Allah baya son wannan. In dai zai yi, ya zamanto ya tsaya a baki, in har ya zamanto dole ya tsaya a baki, shi ma ai shiru din shine yafi, ai shiru shine yafi. Amma wanda duk ya zamanto azzalimi, to ba shi da alfarma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce layyul wajid yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu, taurin bashin wanda yake yana da shi zai iya biya, amma ya taurin bashi ya ki biya, to wannan yana halatta a ci mutuncinsa, yana halatta a yi masa hukuma. Wato mutuncinsa da ya tsare, kaga mutun ya zo ya ci kuma kwalan mutun, ya ce azzalimi ne wannan mai taurin bashi mai kaza mai kaza, idan ya ci bashi din wannan ya halatta a yi masa haka, yana halatta a yi masa haka. Wa hukuma to ya halatta a yi masa hukuma, a daure shi har sai ya biya bashi. To duk wanda yana cikin la yuhibbullahu jahra bisu illa man zulim, sai dai wanda aka zalunta, wanda yake nuna wato nunin zalunci. Wa kana Allahu sami'an alima, Allah mai ji ne masani. In tubdu khairan, in kun bayyana alkhairi, aw tukhfuhu, kuma kuka bayyana kuma kuka boye alkhairin, aw ta'fu an su'in, ko kuma kuka yi afwa akan mummuna wanda aka yi muku, fa inna Allaha kana afuwan kadira, to Allah mai yawan afwa ne mai iko. Ai wato in kun yi haka zai fi muku, domin Allah, domin in kuka yi haka, in kuka yi haka Allah shi ma zai muku afwa, yayin da kuma shine mai iko akan ku. Wato yayin da kuka sami ikon yin afwa, ya zamanto kun yi afwa, mai hukun ku bayyana mummuna, ku rama abin da aka yi muku, sai ku faɗi kyakkyawa, ku saba ma harshen ku da faɗan kyakkyawa, kuma ku yi afwa daga mummuna. To idan kuka yi haka, yayin da kuke da iko ku rama, amma kuka yi afwa, to Allah madaukakin sarki mai afuwa ne zai fuskance ku da afuwa, mai iko ne yana da iko akan yi muku hukuma, amma ya muku afuwa. To kuma yayin da ku samu iko, kuka yi afuwa, kun yi koyi da irin hali na Allah jalla wa ala, kun samu kamala. Kwadaitarwa ne kan ai afuwa akan mummuna din, kan ai a tsare baki daga fadan sharri, shi wato a saba ma baki fadan alkhairi. Allah ya ce auta afu an su'in, Allah ya ce auta fu, ko ku boye alkhairi, domin kada a dauka kan cewar alkhairi sai an bayyana shi ne Allah madaukakin sarki yake san sa, ko koye shi kuka yi Allah madaukakin sarki ya san shi, kuma abin yabo ne. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa in tubdu sadaqati fani'in mali, wa in tufuha wa tutu al-fuqara wa tutu al-fuqara fa huwa khairun lakum. Idan kuka bayyana sadaka ma dalla da wannan bayyana wanda kuka, in kuka boye ta kuka ba ma fakire ba wanda ya sani, to wannan shine fa al-khairi a gare ku. Nan yace in tubdu khairan, in kuka bayyana al-khairi aw tufuhu, ko ma ku boye shi aw tafu an su'in, ko kuma ku yi rangwame daga mummunan da aka yi muku, sawa'un a mutuncin ku ko a dukiyar ku ko a rayukan ku da lafiyar ku, fa inna allaha kana afuwan qadira. To idan kuka yi haka za ku samu Allah mai afuwa ne, mai iko, wato mai iko ya muku hukuma amma sai ya kyale ku ya muku afuwa. Allah ya ba mu afuwar Allah jalla wa ala. Yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, Allah baya kara ma bawa, baya kara ma bawa da afuwa illa izza. Bawa Allah baya kara masa da komai in yayi afuwa illa daukaka. Saboda sau da yawa muna tsammanin cewa ita afuwa, in ka yawaita afuwa shine zai kisa ake raina mutum. Haka mu yawanci muke fara ai mutane, in dai kace kullun kai ka rinka kyalewa, wallahi sai a taka ka tattaka ka za ai, ko a gida ne ma sai ka ga kan cewa wanda aka ga cewa shi irin salin alin din nan ne mai afuwa ne, komai ake masa ya kauda kai, shi ake rainawa. Dole ne ka nuna jan ido, dole ne ka nuna kan cewa kai ma ba kyalle bane. Wannan mizanin ba mizanin makarimul akhlaq ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi da wannan abu, yace Allah baya kara ma bawa wani abu da yin afuwa illa izza. Yayin da kake ganin ana cewa din nan wannan kai abin nan kowa ya taka shi ya wuce ne, sai an mai da shi sai ka ce dodo saboda bai shi afuwa, to wannan karshen al'amarin shine zai zama to mai izza, shine zai zama to mai daukaka. To kaga wannan kwadaitarwa ne, Allah ta'ala ma ya kwadaitar da mu kan ya zamanto kan cewa mun zamanto masu yin afwa. Waɗansu malamai sun fassara la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i da ziyafa, cewa abinda ake nufi shine kan cewar wato idan mutun yazo wajen bako ya zamanto bai karbe shi da kyakkyawan karba ba, to babu laifi ya bayyana cewa wani baya darasa ba dan kamar ya shiga cikin haƙinsa. Wannan isa matuƙa ne wajen nuna kan cewar idan baka ba mu bako haƙinsa ba, tamkar ka zalunce shi, kuma ka bayyana cewa wani bai kyautata ba wajen kula da hidima ga bako. Ya daga cikin aljaharu bisu, ya daga cikin bayyana abin da yake mummuna na zance. To Allah baya son wannan, sai wanda ya zamanto an zalunce shi, wannan an yi masa ruksa a cikin shari'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ishi mutun laifi ya zamanto ya zagi iyayensa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta yaya sahabbai suka ce ya Rasulullah, ta yaya mutun zai zagi iyayensa? Yace mutun ya zagi iyayen wani shi kuma ya zagi nasa iyayen, to wannan ya zagi iyayensa. Shine wannan hadisin da aka ba, ya zama to kan cewa kai ne ka fara zagin iyayen wani, shi kuma ya rama. In ya rama tamkar ya zama to kan cewa kai ne ka zagi iyayenka, dan kai ne sababin da yasa aka zagi iyayen. Wannan shine ake faɗa. Kafin mu tashi na so ne wannan sanarwa tun kafin mu kawo wannan gaba a cikin karatu. Jama'a, kamar yadda kuka lura makon da shekaran jiya mun samu tangardar fitila, tangardar lantarki, saboda generator mu baya iya daukan wajen, ko mun yi kokari an sanya mana air condition saboda sallah, musamman ma dai kwanakin baya kafin Allah ya kawo mana wannan danshi da muka samu, Allah ya sanya mana albarkarsa. Da lokacin da ake sallar tarawih zafin ya tsananta a cikin wannan masallacin, muna da bukatar generator wanda zai iya daukan waɗannan manya-manyan AC din, kuma namu ya zamanto ya gajiya. Akwai daga cikin bayin Allah wanda ya ba mu taimako, wanda kusan taimakon na wajen kusan rabin kuɗin, amma har yanzu ba mu samu ikon sayan wanda yake zai iya ɗaukan nauyin mu ba a wannan masallaci. To mun san dai jama'a, saboda jin wa'azi da ake ta yi, kowa yana ta kokari wajen sada zumunci da taimaka ma 'yan uwa da kayan buɗe baki da shirin yi musu kayan sallah da sauransu. Wannan alkhairi ne da Allah madaukakin sarki ya kara tabbatar da mu akan yin haka, amma duk da haka wannan ba zai hana mu ba mu nemi taimako ga ɗakin Allah, ga masallaci, muna neman taimakon ƴan uwa a bada gudunmawa domin mu samu sai wannan generator a wannan masallaci. Akwai ƴan uwa waɗanda yake za su zo da kokon bara wanda Allah madaukakin sarki ya hore masa, Allah a taimaka mana a cikin a wannan masallaci domin mu samu mu cika abin da za a sai generator din. Za a gani akwai ƴan kokuna wanda yake an zo da su waɗansu suna ganin suna waje, wanda Allah madaukakin sarki ya bashi iko, Allah madaukakin sarki ya taimaka mana baki ɗaya, Allah ya sanya mu a cikin masu taimakon addininsa, kuma Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya sanya mu a cikin wanda yake ƴanta su a cikin wannan wata na Ramadan. Allah madaukakin sarki ya yaye mu ƴan uwanmu wanda suke cikin tsanani a ƙasar Pakistan da kuma waɗanda suke cikin tsanani a jihar Plateau. Allah madaukakin sarki ya ji kanmu baki ɗaya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.